Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana Masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da bukatar wasu NAPC a Bauchi da shugaba Buhari ya sake ministan ilimi da kuma shugaban hukumar Kwastan muna da martani mai makomar mata bayan cikar Najeriya shekaru 60 da samun yanci a jamhuriyar Niger mai rajin kare haƙƙin jama'a na so a soke kwangilar buga lasisin tuki don zargin son zuciya wajen bada kwangilar muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru za mu kammala da yardar Allah da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka da farko a saurari labaran duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel Shugaban kasar Amurka Donald Trump wanda ya kamu da cutar coronavirus ya bayyana daga badar White House ji talata cewa yana shirin zuwa muhawara ta biyu da abokin takararsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden Ina jiran muhawaran mu ta yammacin ranar Alhamis ranar 15 ga watan Nuwamba a birnin Miami za ta yi kyau a cewar shugaban kasa a shafinsa na Twitter Tun farko dai an tabbatar da Trump ya kamu da COVID-19 ranar Alhamis da ta gabata an kuma kwantar da shugaban mai shekaru 72 a asibiti yan sa'o'i tsakanin yammacin ranar Juma'a da Litinin bisa ga lokacin da aka tabbatar ya kamu da cutar halartar sa muhawarar da za su rika amsa tambayoyin masu zabe lamarin da ake ganin zai iya jefa al'umma cikin hadari idan aka yi la'akari da tsarin da cibiyar yaki da yaduwar cututtuka ta CDC ta fitar wanda ke bayyana duk wanda ya dauki cutar zai iya yada ta ga wasu kwanaki 10 zuwa 20 daga farkon kamuwa da cutar hukumar tsara muhawarar yan takarar shugaban kasa wata kungiya ce mai zaman kanta ke daukar nauyin muhawarar a ɗaya bangaren kuma manyan shugabannin jami'an sojojin Amurka ciki har da General Mark Milley shugaban hafsoshin sojin kasar sun killace kansu bayan da suka kuzanci mataimakin komandan rundunar sojin ruwa Charles Ray wanda ya kamu da cutar coronavirus Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon sun tabbatarwa da muryar Amurka cewa Mali da manyan jami'an soji waɗanda suka halarci taro da Ray a Pentagon makon da ya gabata sakamakon gwaji ya nuna ba sa dauke da cutar kuma ba su ji alamun COVID-19 ba ya zuwa yammacin jiya talata babu tabbacin yadda Ray wanda ya kamu da cutar ranar Litinin tare kuma da fuskanta alamominta a ƙarshen mako yadda ya kamu da cutar a cewar jami'ai Jami'in ma'aikatar tsaro ya faɗa muryar Amurka cewa shugabannin sun killace kansu domin bin umarnin ma'aikatar tsaro wadda cibiyar CDC ta samar. Idan muka koma a fadar White House kuma, Stephen Miller, babban mai baiwa shugaban ƙasa shawara da rubuta masa jawabai, ya kamu da cutar coronavirus a jiya talata. Wani babban jami'in gwamnati ya ce gwajin da aka yi wa Miller na baya ya nuna baya dauke da cutar yayin da fadar White House ke kokarin daƙile annobar bayan da Trump da uwar gidansa da kuma jami'ansa sama da dozin suka kamu da coronavirus. Miller shine ya samar da abin da shugaban ƙasa ke yawan fada, America First, wato saka Amurka a farko ga harkokin ƙasashen waje da kuma tsauraran matakan harkokin shige da fice. Matarsa Katie Miller, wadda ke zaman director sadarwa ga mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence, a baya ta kamu da cutar amma yanzu gwaji ya nuna ba ta dauke da cutar bayan haduwarsa ta ƙarshe. Kulle marasa lafiyan da ke fama da matsalar kwakwalwa abu ne da ya zama ruwan dare a nahiyar Afirka, inda wasu yara daga shekaru 10 'yan gidansu ke saka su a mariya daure su, a cewar wani sabon rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch. Yanayin mummunan halin ya samo asali ne daga kallon da ake yi wa masu matsalar kwakwalwa da kuma rashin tsarin kulawa da matsalar kwakwalwa a ƙasashe masu yawa. Benjamin Bilal ya kusa kwashe tsawon shekara a daure da dutse. Wannan magana ba tatsuniya bace gare shi da sauran dabban mutane a fadin duniya, yawancin sa a Afirka rayuwa ce da suka fuskanta.
Few years back I was taken to a state healing center by my grandmother and my mother.
Yace a yan shekarun baya kakata da mahaifiyata sun dauke ni zuwa wata cibiyar magani. A can aka daure ni jikin dutse. inda na kasance har tsawon watanni 11 babu abinci suna ba mu abinci ne in sun ga dama kuma ba mu da ƴancin walwala idan kana son ka dan zagaya zaka yi ne da sarka a cikinka hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi kiyasin cewa mutum guda cikin biyar a kasar Liberia na fama da matsakaiciyar matsalar kwakwalwa a shekarar 2016 a cewar bayanan hukumar WHO kasashen yammacin Afirka suna da likitan masu fama da matsalar kwakwalwa ɗaya kacal ƙari kan wannan talauci da rashin faɗakarwa yawanci su ne ke sanya kula da lafiyar kwakwalwa a ƙasan jerin abubuwa masu fifiko ga iyalai da ke cikin wahala an tsare wasu jerin gwanon motoci da ke ɗauke da ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta ƙasar Tanzania har tsawon sa'o'i a jiya Talata yan kwanaki bayan da hukumar zaben ƙasar ta bada umarnin dakatar da yakin neman zabensa saboda zargin keta doka tun dalilinsu ɗan takarar jam'iyyar Democracy and Progress ko Chadema yana kan hanyarsa ne zuwa gundumar Kibaha lokacin da 'yan sanda ɗauke da makamai suka tsayar da motocinsu kusan kilomita 24 daga yammacin babban birnin kasuwancin ranar juma'ar ta gabata ne kwamitin da'a na hukumar zaɓe soke wa lisa duk wasu harkokin yakin neman zaɓe har na tsawon kwanaki 7 bayan da ya samu korafe-korafe daga jam'iyya mai mulki da wata jam'iyya cewa dan takarar yayi amfani da kalamai masu tayar da hankali lokacin da yake kamfen shugabannin jam'iyyar Chadema sun ce za su lura da dakatarwar ko da yake sun kira shi rashin adalci haramtacce kuma abin da ba za a amince ba hukumar 'yan sandan dai bata amsa bukatun murya Amurka ba na bada bayanai game da tsare tawagar lisa da aka yi
labaran duniya aka taurara yanzu za mu shiga babin rahotanni da shirye-shirye jigo a jam'iyyar APC a jihar Bauchi kuma dan kwamitin yakin zaben shugaba Muhammadu Buhari Comrade Aliyu Ilella ya shawarci shugaba Muhammadu Buhari da ya sallama ministan ilimi Adamu da shugaban hukumar hana fasakauri Kanar Hamid Ali daga kan mukaminsu don zargin cewa ba su da aqidar demokradiyya da rahoton Abdul Wahab Muhammad daga Bauchi
daga cikin dalilan da Comrade Aliyu Ilella ya gabatar da yake son shugaba Buhari ya sallami ministocin sun hada hadda rashin taimakawa wa jam'iyyar APC da kuma kasancewa su ba 'yan siyasa bane
Buhari ya bamu daman da ya bamu a matsayin mu na 'yan jihar Bauchi kuma yana ga ya taimaki jihar Bauchi ya kyautata wa jihar Bauchi ba ma inkarin wannan amma mala adama da mu minista ne daga Hajiya Maryam minista ce babu wanda suke taimako ba su ganin kowa in an je wajen su ce su ba 'yan siyasa bane ai bai kamata a ce APC ta jijjiga ta su ma irin su man da ta yi yanzu a jihar Bauchi ba da waɗannan mukamai misali ai akwai Hamidu Ali a custom ai wannan ba adalci
ga wayan jami'an Buhari kan duba cancanta ne da kwarewa nan mutane ba su minista shi yana aiki wa ƙasa ne ba wai mai jiha ba
to kamar yadda ka faɗa minista an zabe shi ne yayi aiki wa ƙasa gaba daya ana so wakilci da sako ya isa ƙasa wajen talaka shi Hamidu Ali ko sauraron kuma ba zai ba da kunzo sai ya nemi faɗa da ku sai a watse demokradiya fa muke duk abin da muke nan da rigan jam'iyyar nan muke rawa da ita muke gadara akwai mutane amintattu wanda sun fi waɗannan mutane da ya ba su mukami sun fi su iya aiki sun fi su sanin ya kamata sun fi su sanin darajar mutane
na tabbata dai kana so a yi gyara don a samu ci gaba
abinda na sani shine shugabancin jam'iyya sun neme su an gayyace su taro wanda ni na je Adamu Adamun ya alƙawarin zai zo aka zo taron bai zo ba sun neme su ga Hamidu Ali sun ga Hamidu Ali sun zauna da shi ya ce a yi liyazin officers tun da aka yi liyazin officers din nan ina tabbatar maka da cewa ya bar daukan wayan su ita kuma Hajiya Maryam ita da ma bata san kowa ba jam'iyyar APC kawo ta aka yi bata san ya aka yi aka kawo gwamnati ba saboda haka ta inda za ta fara ma bata sani ba abinda na faɗa din nan haka yake duk wanda ka tambaya a jam'iyyar APC a Najeriya ma ba jihar Bauchi ba abinda zai gaya maka kenan
yake mai da martani a madadin ministocin biyu Malam Aliyu Muhammad wanda ake kira Songai ya ce ministocin sun ba da gudunmawa wajen kawo ci gaba a Najeriya da kuma taimakawa shugaban kasa Buhari wajen haɓaka tattalin arzikin kasa
idan ka ce Buhari ya kawo ci gaba a Najeriya to dole waɗannan mutane da su ya kawo ci gaba mu kasa kuma baka isa ka kira sunan Buhari baka kira sunan su ba saboda Buhari shi ba zai je Ministry of Education ya aiki ko ya je hukumar custom ya aiki ba dole sai da kokarin waɗannan mutane su ya ba su wannan mandate din kuma su suke yi kuma kasa tana ganin ci gaba a tafiyar gwamnatin Buhari dan haka ko dole ne a yaba musu a tare da yadda Buhari yake yi saboda ba da zaka yi ka dauka cewa Hamidu Ali majihar Bauchi ne kawai zai aiki ai jihar Bauchi ba ita ne kasar Najeriya ba
ya ce daga kyautata ma jami'ar ku ta APC domin saboda ba wani abun da suka yi wa jami'ar ta APC.
To jami'ar APC idan za mu yi makan mu adalci tunda su suna bangaren su mukarraban tsohon gwamnatin jihar Bauchi ne. Har ga Allah idan an samu matsala a jami'ar APC tsohon gwamnatin jihar Bauchi shi ya kawo mana wannan matsaloli. Shi MA din bai fi wannan kwanakin bai zama gwamna a jihar Bauchi. Kai ma baka yi saka tambayi shugaban kasa wanda zai bashi minista ba, shike da daman ya kawo mutumin da zai aiki da shi, shi ya san ka fasikin shi ba kai ne ka sani ba.
Ke gaya mishi wannan ikirari ne.
Ni shawarar da zan bashi shine mu zo mu hada kai ko su ki ko su so dai yanzu dama ana duba high ranking office ne kuma Malam Adamu Adamu shine yanzu high ranking office a jihar Bauchi ko muna ki ko muna so a matsayin mu na APC tunda da ba sun ce mu bi liman ko mu canja masallaci to yanzu su ma su zo su bi liman mu ba ma muna so su canja masallaci bane su zo su yi libi su bi liman kun ya kama za mu ba mu wasu ladanu a cikin su amma mu ba za mu koyi kowa jihar jami'ar APC a jihar Bauchi ba ci gaba muke so mu samu kuma yanzu muna samun ci gaba.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Mako guda bayan cikar Najeriya shekaru 60 da samun yancin kai, masu kula da lamura na ci gaba da tsokaci dangane da kalubale da kuma ci gaban da kasar ta samu a cikin waɗannan shekaru. A wannan rahoto da Mahmud Ibrahim Kwari ya hada mana, masu ruwa da tsaki sun yi fashin baki akan makomar mata.
Kungiyoyin mata na daga cikin jerin kungiyoyin da suka yi fafutukar neman yanci ga Najeriya. Barista Amina Umar Hussein da ke zaman sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta Najeriya reshen jihar Kano ta ce cikin shekaru 60 da suka shuɗe mata sun kai matakan kololuwa a fannoni daban-daban kamar fannin kiwon lafiyar jama'a da ilimi da shari'a da makamantansu.
Sai dai kuma idan aka duba ɗaya bangaren za a ce gaskiya ci gaban nan za mu iya cewa ci gaba ne na haƙan mai shiga rijiya, domin gaskiya idan aka duba kuma kalubalen da muka samu a wannan shekara 60 din ba za a iya cewa wani abu kikirji a ce an ci gaban da za a fita ayi gogayya da ragowar kasashen duniya. Rashin zaman lafiya da rashin tsaro da ake fama, zaka ga waɗanda suka fuskantar shiga tashin hankali mata ne da kananan yara. Zaka ga kullun idan ka je kotunan mu na ƙasa, kaga mafi yawan waɗanda suke wanda kuka ko suke kai korafi a gurin mata ne. Zamantakewar ta aure zaka ga mace a cikin wahala take, mata ana dukan su, ana kashe su, ana yin fataucin su. Sannan haka nan idan ka duba a bangare irin na siyasa, zaka ga cewa shi ma har yanzu ba a damawa da matan Najeriya.
Masana dai sun yi ittifakin cewa wannan kalubalen rayuwa ga matan Najeriya na faruwa ne a daidai lokacin da kididdiga daga hukumar zaben kasar ke nuna cewa kusan kashi 40 cikin 100 na masu rijistar zabe mata ne. Amma Comrade Abdulrazak Alkali, guda cikin shugabannin kungiyoyin rajin shugabanci na gari a Najeriya, ya ce akwai matakan da ya kamata a bi.
Wani abubuwa ne za a yi musu doka su kasance sun zama cikin tsarinmu, inda koda wani ya zo mulki ya karba zai tabbatar da ya ci gaba wajen karfafa matanmu su kasance sun zauna da kafarsu. Dole ne mu karfafi mata su yi ilimi. Yara na karkara kuyan suna turo su hana su ilimi, su turo su neman kuɗi birane, wasu su yi talla, wasu ma su yi aikatau. Dole ne gwamnatoci su samar da yanayi da za a fansho ɗannan yara. Iyayen nasu mata da suke da burin yin harka ta neman tattalin arziki a karfafe su ba tare da sun saka ƴaƴansu a cikin garari, su kaɗai ne za su taimaka wa mata.
Baga samar da dokoki, barista Amina ta ce akwai bukatar fahimta mai kyau tsakanin iyalai.
Maza su fara yadda cewa mu abokanan rayuwarsu ne, kuma Allah ya halicce su ne domin su zamto masu kyautata mana, domin su zama masu kare mu ba masu cutar da mu ba. Idan kuma aka zo madafin iko irin na gwamnatoci, maza su yadda cewar duka sannan ta mace.
Barista Amina Umar kenan ta kungiyar lauyoyin Najeriya mata. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Muryar Amurka kuke sauraro don samun labaru masu sahihanci da dumadumin su. A jamhuriyar Nijar, wani mai rajin kare haƙƙin jama'a ta yanar gizo, kazalika matashin ɗan siyasa Bana Ibrahim, ya shigar da ƙara don kotu ta soke kwangilar buga lasisin tuki da yake zargin ministan sufurin ƙasar ya bawa wani ɗansa. Dama dai binciken hukumar yaƙi da cin hanci a shekara 2019 ya tabbatar da cewa wannan kwangila ta saba wa ƙa'ida.
Dokokin ƙasa kuma sun hana, sun ce bai kamata ba matsayin da an ka baka a ƙasa ka ɗauki matsayin nan, ka ba wani hanya wanda ke kamar iyalinka ka sa su cikin aikin da kake yi don su samu kuɗi. Wannan abu ne da demokradiya ko kasashen da babu demokradiya ba su yarda da shi ba. Amma mun kaga shekara guda da an kai rahoton na yanzu babu abin da an kai, kuma ana ci gaba da aiki ana gallaza ma 'yan Niger domin su sauya wannan takarda.
Menene ke rubuce a takardar ƙarar da ka shigar?
Diploma ne ko license kin tuki? In ka yi shi in zaka sauyawa bai kamata ba a ce sai ka biya jika goma ko jika goma sha ɗaya ka yi shi. Kamata ya yi gwamnati ya ɗauki nauyin sauye ma wa'anda suke da license kin, wa'anda kuma su yanzu za su yi, su ya kamata su biya kuɗi su yi wannan sabo. Kowa ya kamata a ce ya bi hanyar nan, tunda dai an ce in ka ga abin a sha ana yi cikin ƙasa, dokoki sun ka ce kai ɗan ƙasa kana ida dama ka je ka shaida ma shi procureur in ya sani. Zai bude hanya da a yi bincike.
Ba a shima ba da ka shafe kwanaki a ofishin 'yan sandan farin kaya wato feji saboda kafallar wasu bayanai da ke nunin rashin cancanta ko dacewar wata kwangila da aka bayar a ma'aikatar shari'a ta ƙasa. Gashi a yau kuma ka sake shigar da wata ƙara da ta shafi sha'anin lasisi. Shin ba ka tsoron abubuwan da suka faru da kai a kwanakin baya suka sake faruwa?
Ka san aikin da muke yi shine na kare haƙƙin 'yan Niger, na kare duke ƙasa. In kana yin shi dole sakwai riski ciki. Wannan ban da tsoro ka an ka kama ne, ai ba a ce ba abinda na gayi ƙarya ne. A'a. Kuma abinda ba a gaya ma mutane ba, ai yanzu wannan kwantara je da an ka ba da minista wanda ke kula da shari'a, ai yanzu yana can IRMP hukuma mai kula da kwangila gwamnati a gan ya dace da an ka ba da ko ba dace ba.
Kwangila ta fara biyan kuɗin sabulu.
Madalla, to ni na yarda yau an ce kowane inda na kai ƙara an kama ni an kai ni feji na kwana hudu, amma an buɗe kamar an yi bincike. Ni na yarda da wannan.
Wannan abu da kake yi bana Ibrahim, kana yin sa ne saboda kishin ƙasa, ana wasa da dukiyar ƙasa, ko kuwa kana yi ne saboda kana dan adawa wanda ke hamayya da gwamnati mai ci?
Babu adawa cikin zancen adawa. Ka san license kin ga kwanikin baya ma maduban adawa Hamma Ahmadu shi da kanshi sai da ya tayi license kin nan, kuma lokacin da yayi shafin Facebook na ɗauki hoton shi Fawal Afashi, kuma na ce abu ne da yayi yana kama da kamar ya kama ma wanda sun ka taka doka kenan. Ba shi ya sance ba nake yin shi.
Yanzu me kake jira kenan daga kotu?
Kotu ta sani shi ma shugaban kasa sai da an ka tura mai rahoto hujja da na kawo. Kamata yayi shi shugaban kasa da kanshi ya dauki takarda ya ce an soke wannan kwantarage, an nemi wata sabuwar kamfani an bata.
Dan rajin kare haƙƙin jama'a a yanar gizo Bana Ibrahim a zantawarsa da Sulemumini Barma a Yemen. Kar a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Aisha Mu'azu da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce take muku lade marhaban cikin shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin yanayi da muhalli na wannan mako zai yi duba ne game da matsalar fari da ake fuskanta a wasu ƙasashen Afirka, wanda wata kungiya ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa hakan ka iya zama barazana ga samar da wadataccen abinci a Afirka a wannan yankin na Afirka.
Sunana Umar Sali'anka daga kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya. Wasu lokuta akwai abubuwa da dama da suke kawo faruwa. Allah ta'ala da yake sa abu ya faru da ake kira cewa natural. Akwai kuma abubuwan da dan adam shi yake daɗa tsokanosu. Yana da tasiri sosai cewa a yi duba na musamman na tsanaki da yanda halittu suke fitowa ta ƙarfi da yaji suke shigowa neman abinci. Wannan yana da alaƙa sosai da yanda dan adam yake keta haddin su wa'annan tsirrai da kuma dabbobi da tsuntsaye da kuma kwari da ke gani kamar su fari din nan. Akan je a tuba inda suke zaune saboda ne kokarin fada da ƙasa da ake yi na gine-gine da kuma sauran hanyoyi na dan adam yadda yake ci gaba. Domin me duniya ta ci gaba yanzu ana hayayyafa sosai. Hayayyafan nan yakan sa mutane sukan so su daɗa faɗaɗa filin noma da kuma filayen da za su yi gine-gine. Wata kungiya ta Human Nature Project ana duba yanda al'amuran sukan taɓarɓare. Ba ga ɗan adam ɗin ba kuma ba su tsirran ba kuma kwari ba a duniya. Domin ne akwai zafi da yake na musamman da yakan sa kwarin nan su fito kuma su hayayyafa a gurguje kuma dole sai sun nemi abincin da za su ci kuma abincin yana musu karanci domin me ana sare guraren da yakan zama musu gidaje so dole idan ka kori abu daga gidansa ya nemi wani gurin da zai zauna babu yanda za a ce ba a rayu ba yanda dan adam dole sai ya samu hali su ma wayannan tsirrai da kwari sai sun nemi masauki duk ko ta ina kuma za su zo su zauna
kina na fadi ta ni dore ne ta kuma ne na ne shi ne da mun ta shi ne da ya shi ne da shi ne da ya shi ne ni hali na dan adam yawanci jama'a ba sa bin doka sai an ci da kuma na mashi ya kana da dokoki da shi ne hali da ya kamata da idan da an sa shi ne saboda aiki ne hali ne da shi ne iska asa ruwa akwai da kamata mutum ya yi da shari'a duka akwai duka to amma wani abin da ke faruwa wasu ba wasu san ba ya nan harkin akan su ba shi ne cikin ayyukan da muke shi ne fadakar da mutum ya ma su ce ya sun da haƙƙi na da yadda muhalli na da yadda su ka yi da muhalli su ne ya da kansu in babu muhalli za mu yi da ba mu da wani ba ina gana yin iska in suka lura akwai jirgin da misali a cikin nan Najeriya wanda yin karfi kai kanka ka ga ikon da suke shaka har sun ikon ya gurbata yayin da ba adam kuma yake shakun yana na iska zai jawo masa matsaloli na rashin lafiya kama kama su yi suka biya min yin dare a cikin kamar irin su da Lagos su kama su ka tako don su je ikon kanta a kai da shi take a kuma yi ko kuma na da aka sa kuma da aka sa shi an san ne iska ne ce a kan da ne yake jawo da kansa iska ne ya ce shi da wanda ke ne yake jawo sai da abubuwa da dole suke yi da yake da shi ce iska a kai wanda ya kan tashi haka kai a kai wanda ake cewa mata da an adam da ne shi amma yanzu lokacin kwanfiri da kuma tsira amma ko abubuwa da kan adam ne ke shi ne mun da ko ce ne kan mutum ya fuska an yi shi ta da a fatar an samu iska ne ce mun da kan adam da sauran halittu da shi a kuma da shi shi ne da fara fara shi
a bangaren lafiya kuma Dr. Ibrahim Kana ya jaddada irin matsaloli da ke tattare da wasu al'amura da muke aiwatarwa na yau da kullun wanda yake shafar lafiyar al'umma
kuma idan irin wannan matsalolin ya taso
masu juna biyu
kenan a ware da gaske ana son yara da suke da matsaloli to yanzu za ce tun aka cewa ko wata kila ma irin matsalolin duniya yanzu kike kawo wata fa yara da kira sake samu da wani cuta da suke kira autism kike yaro a bishi bai da wayo bai da ilimi bai ma iya magana da wuri bai iya tafiya da wuri gashi nan duk da kana kana da kafin kira duniya an ka ga da me yake kawo haka to ana ma in fita su da irin wayannan al'amari da ke faruwa a duniya da baki daya su kasashen da suke hakan mai musamman mu Najeriya wannan abin ya shafe mu a gaskiya sai mu mutum ya je guraren da ya fi dace a kan mai na farko saboda hakan mai da ake wani lokaci ana samun kaman rijiyoyin sai ka ga cewa bai ya zuba shi da pizza ba
kuma sauraro mun dauko gangara sai dai kuma lokaci yayi halinsa a madadin bakin namu da kuma jimuriyoyin su da wanda ya hada mana shirin har ya zo gare ku Solomon Abu ni a ita ma'azi nake muku fatan lafiya
Angal Garba kawo mana sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru
Zanfara a shirin jaridar mu na wannan mako ne da jaridar da misali anda ta yi sharhi kan komawan ɗaliban makaranta da suka yi a farkon makon nan gabanin cutar nan ta COVID-19 a ƙasar Kamaru. Jaridar Leju kuma cewa ta yi jagorayen adawan ƙasar Kamaru Maurice Kamto ya zira tauraruwansa suna dashewa a fagen siyasar ƙasar tunda ya fara neman gidauniya na tallafin kuɗaɗe domin taimakawa masu ɗauke da cutar coronavirus amma gwamnatin ƙasar ta ce ce ita fa ba ruwan miri daga da jarijar kalara kuma ta kwarmata mana cewar malaman makarantu da suka koma hutun su sun ce muddin idan gwamnatin kasar ta Kamaru bata biya su albashin su ba na watanni biyu da suka gabata na su gudanar da wani yajin aiki jarijar da son kuma cewa ta yi har yanzu dai su gudanar bata kare ba a bangaren adawon kasar Kamaru anda masu dauke da bindiga suke ci gaba da adaba manoma da makiyaya a gonakan su sai jarijar The Guardian Post ta shaida mana cewa shugaba Paul Biya yayi wadansu sabbin nadaɗe a gwamnatin sa anda ya mika wa tsofaffin ministocin da ya cire a guraban su kuma suka juma suna zaune ya mika musu manyan mukamai sai jarijar The Sahel ita kuma cewa ta yi albarkatun man fetur har yanzu farashin su ba su sauka ba kasancewar rikicewar da farashin yayi a kasuwan duniya sai jaridar Mutation ta ce ministan lafiya Maluda Malashi ya gargadi al'umman kasar baki daya da cewar su yi kokari na din doka da oda kan yadda likitocin kasar suka nuna yadda za a guje wa cutar nan ta COVID-19 a fadin kasar yace mudin ne ba a bisa warin likitocin ba to za a shiga tsaka mai wuya sai kuma jaridar Afrin Media cewa ta yi malaman makarantu sun karbi kiran da gwamnatin kasar ta yi musu amma sun ce suna bukatar gwamnatin kasar da ta ji kokin su musamman wajen biya musu muradin su sai kuma jaridar Louis Cameroon anda ita kuma ta bayyana mana cewar a halin yanzu dai a jihar Kudu maso yammacin kasar ta Jamhuriyar Kamaru jami'an tsaro sun dage waɗansu bata gari masu sayar da miyagun kwayoyi da buhunan taban wiwi wanda kudaden su ya kama sama da miliyan 25 na sefon kudin Jamhuriyar Kamaru Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
wannan muka zo shirinmu na ƙarshe sharhin muryar Amurka dake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yake dada fayyace cewa tatsuniya ce a ce babu alaka tsakanin bangaren soji da bangaren siyasa na kungiyar mayakan Hezbollah wannan kungiyar hadin kai ce wannan kungiyar ta'addanci ce an ji shi jamhuriyar musulunci ta Iran ita ce ta rubuta shi kuma dole a ayyana ta a matsayin kungiyar ta'addanci kuma dole mu tabbatar da ganin cewa dukkan waɗanda ke da hannu da alaka da Hezbollah sun fuskanci takunkumi shekaru da dama da suka gabata kasashe da yawa a cikin al'ummar duniya kamar Ingila da Jamus da Lithuania da Kosovo da Argentina da Colombia da Paraguay duk sun gane Hezbollah ba mayakanta kawai ba kungiyar ta'addanci ce a yanzu haka wata ƙasa a Turai Serbia na shirin bin sahun jerin kasashen a matsayin yarjejeniya ta tarihi akan kulle dangantaka ta daidaita tattalin arzikin su tsakanin Serbia da Kosovo Serbia na shirin ayyana Hezbollah a matsayin kungiyar ta'addanci Kosovo ma ta yi haka a watan Yuni sai dai kuma abin takeici wasu kasashe tare da kungiyar tarayyar Turai wato EU sun gaza yin hakan suka ayyana bangaren sojin Hezbollah kawai a matsayin kungiyar ta'addanci Amurka tana maraba da jajircewar Serbia Sakatare Pompeo ya kira shi wani muhimmin mataki na dakushe kokarin kungiyar 'yan ta'addan da ke da goyon bayan Iran wajen baza ayyukansu zuwa Turai. Waɗannan dakile ayyuka da hukumar kula da harkokin wajen Amurka ta kira wakilan 'yan ta'addan Iran. Ana bukata a fili kamar harin ta'addancin da Hezbollah ta kai Bulgaria a shekara ta 2012 da aka kashe mutum 6 da kuma wanda aka barar a Cyprus a wannan shekarar. Bugu da ƙari kamar yadda rahoton ta'addanci da hukumar harkokin wajen Amurka ta nuna a rahotonta na shekara-shekara a baya-bayan nan kamar a shekarun baya gwamnatin Iran na tallafawa 'yan ta'adda kai hari kan 'yan adawa Iraniyawa a ƙasashe daban-daban da ke faɗin Turai a 'yan shekarun nan Netherlands da Belgium da Albania sun kama ko sun kori jami'an gwamnatin Iran da aka same su da hannu a harin ta'addanci a ƙasashen su da yake yabawa matakin na Serbia Pompeo ya ce kallo ya koma kan ayyukan Hezbollah da take gudanarwa daga Turai Amurka na ci gaba da kira ga kungiyar tarayyar Turai da kasashen Turai da su ayyana ko su kakaba takunkumi kan Hezbollah da ayyukanta in ji sakatare Pompeo a kuma gane zahiri kungiyar ta'addanci ce kuma ba bambanci tsakanin bangaren sojanta da bangaren shugabancinta. Muna umurtar kasashe a Turai da ko ina a duniya da su dau matakan da ya kamata su hana ayyukan Hezbollah da iyayen gidansu da masu ba su kudade daga gudanar da ayyukan su a kasashen su. Sharhin muryar Amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.